daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum jama'a masu saurare, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari, inda a yau tara ga watan Agusta na shekarar 2022 za mu ci gaba da maudu'in makon da ya gabata akan halin da ake ciki na yanayin rayuwa a yau.
Kake Amina, masu sauraron mu, kamar yadda muka fara kamu ku wannan tattaunawar a makon da ya gabata, za mu ci gaba a wannan makon.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu, sannan za mu ziyarci filin mu na Kwalama.
Sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Jama'a masu saurare, ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da masu ruwa da tsaki akan irin halin da ake ciki a rayuwa a yau a zauren namu.
To amma da kai maganar tallafi, na san akwai tsare-tsare da na gwamnatin nan ta yi, duk da ba magana gwamnati muke ba, akan cewa an ba da tallafi na noma, inda har aka fara karfafawa manoma musamman na shinkafa, ganin cewa an riga an kulle boda saboda a yawaitar da shinkafa. Amma sannu sai kika ga cewa shinkafar ma ta maye gurbin ta kasan waje din, wato tsadarta ya kai ga kaman kana sayan na kasan waje wanda aka sha wahalan jirgin wayewa, saboda bambancin su yan dakiku ne na canji. Ba ganin da hannun mu a cikin sa matsan tattalin arziki, matsan rayuwa a tsakanin mu.
Gaskiya ina ganin akwai hannun, ma hannun mu ba shi bane babban abin dubawa. Wannan akwai abin da masu sanin tattalin arziki suke magana, duk lokacin da aka samu wani abu da ake cewa wato market substitution, wato abin da ake nufi da shi shine yanzu ne da kana
canjin kasuwanci,
yawa ba da kana cin na turawa, yanzu kana so ka ci na gida. So kuma a lokacin da aka ce ka sayi na gidan nan bai wadatar ba. So abin da ke kawo saukin abubuwa shine wato a ce supply for demand,
yawaitar
komin lalacin abu idan bukatuwan shi yawaitar shi sai yayi tsada, saboda a lokacin da kake nema da masu nema suka fi yawa, to dole masu sayarwa su masu daga kudin saboda kasuwan ta daidaita. To amma ina ganin insha Allah muna kan hanya, dama zamu zo wannan wurin don masu kallon tattalin arziki sun san zamu zo wurin da za a zo kusan tsadan su zasu zo daya, a lokacin da tsadan su zo daya sai kuma a zo wani lokaci da sai masu yawaitan ko masu noman shinkafa sai su sha'awa da yi, sai su ci gaba da sai su fada da yin shi saboda suna samun kuɗi. So a lokacin wani lokaci zai zo Allah yadda abubuwa za su zo su sauka, muna sa ran haka.
Tasha mata dai ba a rafa su da telekele, zannuwa da sauransu. An ce yanzu zani fa sai ka dage za ka iya sayan atalmin a tabbaka.
Rayuwa dai yanzu ta wuce tunanin bawa, saboda yanzu rayuwar da muke ciki sai dai mu tausaya ma kanmu, kuma ni a hinin rayuwa da yanzu muke ciki, rayuwa kam tafi karfin dan adam. Abin da yasa na faɗa haka, yanzu in kin shirya kin ce bari ki fita ki taimaki kanki zuwa ki je ki ga ƴan uwa da abokanan arziki, sai ki kasa saboda babu halin da zaki iya zuwa. Sannan kuma cikin gida bai ci ba balantana ki ba mana waje, ina zaki iya shirin fita bari ki ga dangi. To zani kam yanzu ai sai dai ma ki dinga gani ga wance wacce ta isa, in takai in ko bata kai ba ma magana babu shi ai zan yanzu ki shiga kasuwa ki ce wai kin suwo shi kin zo har kina farin ciki kin gama cin na cikin ki tukun hadda zaki je ki dauro zani ki zo ai ba a maganar zaccen zani zani ai yanzu sai ga wacce ta isa in ita ma ta isan kina in bata isa ba ita ma sai dai ta kalla balantana to ni ina ma daman da zaka je ka ci kana siyan zani
wato zannuwan sun yi tsada ke
sun yi tsada mana zanin da kike tunani da kin dora shi 2500 3500 yanzu su ne zaki tabbatar da kina jin ana maganar 8000 9000 in ma ɗan kasuwa sun saida ma ɗan gida sun shigo ki da ana ta ake dauka 11 to 11 na ina zaki nemo shi ki bada ina ma kudin yake ba sai ya samu ba rayuwa dai tafi karfin dan adam yanzu sai dai mu taya kanmu da addu'a da kuma yanayin shugabanninmu su taimaka mana
kowane lokaci akai magana dan Najeriya sai ce shugabanni su taimaka shugabanni ba mu da wani mafita ne mu ba mu da wani hanya
muna da mafita idan mun taimaki kanmu kuma su ma sun taimake mu amma taimakon yana daga gare su yawanci don in sun taimaka mana dukkan mu za mu taimaki kanmu yanzu yanayin rayuwar nan ki kalli yanda ƴaƴanmu suke zama babu sana'a yi ba sai kina da shi zaki ce a fita ai sana'a ba yanzu mai gida wata rana ma bai iya fita miki a cikin gidan saboda babu abin da zai hau inda zai je ya nemo tukun azo a ta a cikin gida
to ba kudin mota ma da za a je nema
to ina yake ba sai da akwai ba ba sai da akwai ba sai dai ke in kina da abin yi ki gungunda a cin na safan in zai yi ma ki gungunda a cin na rana in zai yi kuma ya taimaka mana kuma da na dare
to amma wa'ansu kasashen idan an shiga cikin tsananin matsi dan adam an san shi da cewa idan aka kai shi bango a lokacin da yake neman makansa mafita ma'ana ina ne zan tafi in bari a kashe ni ko kuwa dai in samu in kubata har yanzu malam Muhammad Bello ba mu samu makanmu mafita a kan wannan matsalar da muka shiga ciki ba na matsi game da rayuwa
assalamu alaikum mafitar dan Najeriya na arewa kusan guda uku ce dai wanda aka saba da ita na farko noma na biyu kasuwanci na uku akwai kiwo shi dan Najeriya na arewa ya saba da wayannan idan muka auna shekaru baya da dama irin yanda ake dokan dabbobi daga arewacin Najeriya zuwa kudanci yau babu mafita ce a wurin dan adam a Najeriyance a arewanci idan muka dubi noma noman mu ya kare ba shi ba a maganar shi don duk gonar da ake noma buhu 1000 a yau ba ma ta zuwa wajen ba ka iya zuwan shi balantana a noma shi
wato saboda
akwai matsalar da muka kawo muke tattauna ta ko ba mu so duk halin da dan jarida zai magana da kai ko gidan radio zai magana da kai ko wasu za su yi fira sai sun kawo halin da muke ciki na tsaro a Najeriya ma arewa dole sai an yi hakuri da mu a haka don matsalar tsaro kana gudun ka je a kashe ka kaje ka tura masu aiki a kashe su ko a kama su a ce sai an bada kuɗi misali
to wato
dan haka irin waɗannan gonakan ba za su zo ba an dawo ana noma dan bakin titi inda motoci ke wucewa ana dan samun sa'i dan natsuwa zuciya kana tunanin cewa nan ko an zo kila kahin a zo ka dan samu ceto wannan gonakan kuma ba za su ci a noma buhu 10 buhu 5 buhu 15 buhu 20 ba
wato na cin gida
ma bai isa ba tunda ai akwai wanda yanzu idan shekara ta kama da mana ta zo kamar yanzu zai noma buhu yanzu kamar ni ina noma buhu 130 da 20 na shinkafa a yanzu ban iya noma buhu 10 idan nayi buhu 150 din nan nakan cire buhu 10 sai in sa a guma a casa a maida shi tsaba sai a dura shi a buhu sai a aje gida na ana ci in nayi baki naga suna da bukata an ce a yi ba a basu wannan ni har na manta da ana wannan yanzu gaskiya dan nayi shekara kusan 7 ban yi wannan ba kiyo baya yiwa yanzu idan ka tashi daga Kaduna zuwa Sokoto zaka yi tafiya kilomita kusan 400 ne da wani abu amma ba za ka ga saniya da take kwara 50 ba akan titi wai ana kiyo lafiya babu kasuwannin kauye su talakai dogara da su kasuwannin binni da zaka zo ka kama shago naira 100 kana biyan haya 200-250 kana biyan haya shi mutumin da ke cin kasuwannin kauye yana da naira 50,000 yana da jari kuma a 50,000 din nan zai ci da mata biyu da yaya 10 dan in ya je kasuwan kauyen nan zai ga kaji da kwai da shinkafa da wasu abubuwa kubewa bushashiya an yi kaudan dankali da waye-waye ya su siyo da arha ya zo da shi gida yi wannan kasuwannin ba su zuwa balantana a cikin kasuwa
duk saboda
yanayin halin da muke ciki yanzu kamar irin jihar Zamfara akwai kasuwanni sama da 200 da wani abu ko 300 na kauyaku wanda ba ka isa ka je ba karshe ma ba su ma an share su kaman ba a taba kafa rumfa ciki ana cin kasuwar wajen ba da ko in ka je zaka samu masu mai hatsi ya kawo mai awaki ya kawo mai kaji ya kawo mai dusa ya kawo mai kaza bangaren abinci kenan zaka tarar masu gwanjo sun zo masu yaduka sun zo masu kayan manja sun zo masu kaza sun zo duk dai bangaren kayan masarufin rayuwa masu kayan provision sun duka daga binni kwali kwali sun loda mota sun je sun ci kasuwa riyan mata ya sun dawo yau sama da shekara 13 ba a wannan to dole ne mutane su fada cikin kunci kuma mafitar da ake nema ta gagar samuwa saboda tunanin ka kokolwarka mata kulli ta ina zaka fara me zaka yi
kuma gashi shi kenan
abin da kullun abin da yake faruwa kenan kuma abin da ka sani kenan ni na san akwai mutanen da ada wallahi kan tela suke duka su sa abuhu bodin tela yana kauye yana kaso kauye akwai wanda yana da bodin tela biya gari dan misali yau a ce yau Lahadi kasuwar dan gulbu tana ci gobe Litinin zaka isko akwai kasuwa a Bagega ranar Talata akwai kasuwar Mafara to ka ba kasuwar Mafaran ba akwai irin kauyukun kasuwanni irin su Malele su Merere su abunan Mutunji ranar Laraba kasuwar Mutunji take ci ranar Alhamis akwai kasuwar dan Kurmi ranar Juma'a akwai kasuwar dan Sado wannan duk ina lissafa miki kasuwanni ne na Lungu wanda sai kai tafiya cikin daji
haka
kilomita 200-250 cikin daji daga Birni kamun kaje ka ciwo kasuwa ka dawo lafiya
amma yau da matsalar
wannan kasuwannin babu wanda take zo
gade maganar ta zo
masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe za mu koma zauren tattaunawar namu
war mu danganta duk wannan bayani da kai da magana ke faruwa a cikin gida shin ya zamantakewa aure da kuma rikon aure a wannan lokacin cikin wannan halin da ake ciki
rikon iyali dole ne ya tsanani a yau ko baka yadda ba dole ka yadda ko dan wayannan maganganun da muka shimfida a baya dole rike iyali wahala domin ba abin da yake rike iyali kaman ciyarwa
haka
idan mace da ƴaƴanta suna samun abinci su ci su koshi na farko hankalinta dole zai kwanta koda mai gidanta yana saba mata in ƴaƴanta suka cika cikin su taga suna wasa hankalinta zaka ga ya kwanta mace haka take a gida amma bata koshi ba danta bai koshi ba babu abincin safe da daddare in tana bacci in ta farka zata tuno sai ho ba abun karyawa kuma ba lalle bane mijin nan ya dauki kudin da za ta sai abinci ta ba ƴaƴanta isa su ya ba ta su koshi tana da wannan yakinin da rana babu hasali akwai matan da yanzu suke tura ƴaƴansu gidajen yayunsu dake aure ko kannansu ko yayin yaran in wata ta yi aure ce je wurin wance ko ta yi abinci ku samu ku ci akwai su suna da diwa muna gani so diwa zaka ga sun zo in suka ganka da dan rufe asiri sun zo sun turo yaro da kwano kana ji suna tambayan matarka mama mu ta ce in kin danyi abinci ki san mana dole ne wannan kuncin yayi wahala na cikin gida saboda rashin hanyoyin samu abincin su ne karanci
wato kina za iya samu yawaitar sake-sake kiyar
dole ne a samu yawaitar sakin aure da fada da rashin zaman lafiya a tsadar rayuwa ta cikin gida dole ta yiwa saboda hanyoyin samun maza sun tushe babu babu ba
akwai hatsari a ciki
babu idan aiki kake na gwamnati albashin ka baya zuwa kan kai banan ba ina magana bane don muna magana ko gwamnati ko a soki gwamnati in abu ne wanda ya ma zama al'adance mun saba da shi
kuma gashi duk da
sai ka ji ma'aikaci ya ce maka naira 30,000 yake karba yau shekarar shi 20 yana aiki baya da wani abu da zai ke da shi yake samu daga bangaren gwamnati da zai iya rike gidan shi so da haka in dan kasuwa ne kasuwancin ya tushe don haka dole ne a samu matsala yanzu ga laborori nan magidanta da samari aka sani da aikin laboranci dan tanan ne suke koyon rike kansu labura an san shi a bangaren samari ne aikin burkila aikin kafinta aikin waye waye kaga ana haka gota ana kaza matasa ne amma yanzu duk wanda ka gani namiji ne mai iyali in ka tambaye sai ka ji ace maka mata na biyu mata ta ɗaya yaya na shida mata ta uku kaza 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 sune suke rayuwa a harkar laboranci a dole to dan haka dole ne sakin aure yayi yawa dan ciyarwa ta yi karanci ita kuma ciyarwan ita yunwan nan da muke gani babbar masifa ce a wurin yamace saboda yunwa tana sa mace ta yi abubuwa da yawa mafi karanci mafi sauki ku fada da kai da ita kuwarware a cikin gida shine mafi karanci
wasu irin hanyoyi da dabaru zamu iya bi domin sassauta halin kunci da ake ciki da kuma daidaita tsakanin iyalai ma'ana a daina samun matsaloli na cikin gida mu samu mu yi hakuri kuma mu manage da abin da Allah ya bamu
ya kamata mu tausaya ma kanmu tsakanin mu shine mafita na farko wani abun akan ce gwamnati to mu daga kanmu mukan fara taimaka ma kanmu mu samu mafita domin kamar yanzu maganan tsadan abubuwan nan wallahi wani abun mu muke dora ma kanmu wani abun bai tashi ba mu ne ɗan kasuwar mu da mu kanmu ba mu tausaya mu junan mu yanzu kamar alal misali abinda ka duba a da idan kika siya kanwan naira 100 zai kai miki kusan wata uku wata
zai kai shekara
zai kai shekara
to da naira 10 ake zai ba
naira 10 ake
kuma sai ki wata da ita
sai ki wata da ita har ma ki saman makotanki to amma yanzu abun mamaki idan kika je siyan abun sai ki ji wai mai kanwa yana kawo miki maganan dala kike ji mai gishiri yana kawo miki maganan dala mai rake yana kawo miki maganan dala ke mai abun nan shashaka ta cikin gida tana kawo miki maganan dala to ba mu tausaya ma kanmu ba ta yaya za mu samu mafita
ai mallama ba ki san wani abu ba irin kayayyakin gargajiya da muke da su su goruba ne su zo gare da sauransu da an ce likita ya ce wannan yana da muhimmanci yana da amfani
to
in das na naira 50 za ku ci da ke da iyalin ki ku koshi
to
in Allah ya daga ranar shakuma 500 zuwa 2000
to yanzu zogala hajiya yanzu zogala dai shine aka dauke shi kamar mafi kankancin abinci
saboda ku a bayan daki
ku a bayan daki za ki tsaya ya taso to yanzu zogala local zogala ya kai 800
busashe
kuma shi kuma sai an mishi ma ammaja an hada shi da wasu diddiga to kinga ko daga nan mu ba ma taimakon kanmu sannan sai an yi magana a ce wai gwamnati yanzu misali gwamnati za ta shigo cikin dakin ki taimaki shara ne aiki za ki tashi ki share dakin ki to me zai hana mu mu tallafa ma kanmu mu taimaki kanmu sannan gwamnati ta taimake mu mun san cewa ana wahala kuma hanyoyin da muke bi mu samu ji an toshe shi amma ya kamata ya kai abun farko mu da muke zamantakewa da yan uwanmu mu fara tausaya ma kanmu muka fara tausaya ma kanmu sannan na gaba da mu tausaya mana Allah kuma zai tausaya mana
wato mu sassauta
mu junan mu kamar saboda yawanci yanda farashin abubuwa ke hawa wallahi wani in kaje daga tushen maganin bai tashi ba yanzu misali masaran da ake ci da suke da tuba daga daji ake dauko su ba ko fadawa suke yi ai a dajin ake shuka su kuma ana zuwa ai ba ko ina ne ba wai an ce ko ba anan wai muna goyen bayan gwamnati bane a'a ba wai an ce babu insecurity bane akwai shi amma mu ma muna contributing da muke tsanata ma junan mu yanzu mafitan mu guda ɗaya dai gwamnati ce kadai za ta iya taimaka mana akan yanda za mu samu daman mafita. Abin da yasa nace gwamnati, gwamnati za ta shiga ne tsakanin abin nan ta sa mutanen da za su dinga sa idanu suna dubawa cewa wannan abu in an yi bi haka an samu sauki akan wannan, in an bi wannan za a samu sauki akan wannan, to shine kawai mafitan da za mu samu. Amma in ba haka ba, ba mu da wata mafita, sai dai kawai mu tausaya ma kanmu.
Kuma saurare kafin mu karkare shirin namu, za mu leka filin kwalamar mu inda wakilinmu Binta ta gayyato mana bakuwa da za ta gabatar da ita.
Misrano, barkan mu da sake saduwa a wannan zaure namu ma har ilahi. Muna tare ne da Hajiya Habibu Muhammad da ke Sabon Gari, wanda za ta gabatar mana da girki uwar gida amarya, da duk wanda yake iya saurare ya biyo mu don jin me Hajiya take dauke da shi a wannan mako.
Jama'a assalamu alaikum. A wannan mako muna son mu koya muku yanda ake yin soup na Irish,
wato dan miya dan kaman farfesu farfesu ke.
Yawwa, kaman dan farfesu farfesu ne, Irish ne da kaza. Abubuwan da muke son uwar gida ta tanada, na farko uban tafiya shine Irish,
wato dankali,
dankalin
wanne ciki na Turawa.
Eh, dankalin Turawa. Yana da kyau uwar gida ki ga, to wannan dankalin Turawa me ya kamata in yi da shi? To ke kuma uwar gida ana ki fasahan da basiran, sai ki ga to me ya kamata yau in canza wannan dankalin ya zama. Ba wai dole sai dai a soya shi dankalin a ci shi da kwai ba, sai ki zauna ki tunani, to yau wannan dankalin bari mishi farfesu, in yi farfesun dankalin.
Shi dankalin ne yake farfesu?
Ana farfesun dankali. Idan kika abinda ake bukata in zaki farfesun dankali, zaki samu dankalin ki na Turawa, na daya. Na biyu, ki samu dan naman kazanki, ki samu dan tattasanki, dan atarugu, albasa, dan shi ba dole sai an sa mishi tumatir ba.
Amma Hajiya, kin fice kaza
ne,
wannan miya ai ta manya ce.
A'a, talaka ma yana iya, ai ba dole sai da kaza ba.
To,
ana iya canza mata bai yanayi mamadin kaza, sai ya koma koda da kwai ne kike son ki yi shi.
To,
zaki iya neman kwanki, amma kwan sai kin dafa.
Na gane.
Amma yanzu bari in fara muku bayani yanda zaki yi da shi da kaza. In so sai in kawo bayanin yanda koda canji zai iya samuwa, sai a canza shi ta wani hanya. To, in yanzu kina da kin samu kazanki, kika ba gyara kazanki, uwar gida kika samu kwananki mai kyau, kika zuba, kika wanke shi, sai ki dauko tukunyanki ki daure. Idan kazan ta Hausa ce, tunda yanzu mutane wasu zaka ga sun fi amfani da kajin na Hausa, wasu kuma zaki ga sun fi amfani da kajin Turawa. To, amma in so samu ne, in an samu kajin Hausan, to fa lillahi alhamdu, abin da dai Allah ya ba mutum. In kuma kazan Turawa ne, to duka dai alhamdulillah duk wanda aka samu. Zaki zo ki fere dankalinki. Idan kika fere dankalinki, sai ki yanka shi kowane guda ɗaya, zaki iya yanka shi kaman kashi hudu. Idan kika yanka kowanne kashi hudu, idan manya ne sosai, zaki raba shi kaman shida shida. Idan kika raba shi da shida, zaki zo ki wanke dankalin ki bayan kin fere, kin yanyanka, ki kwashe, ki samu kwano mai kyau, ki zuba, ki rufe abinki, ki dauko tattasan ki da atarugu dan daidai yanda zai baki test din da kike so, yanda mai gida zai iya yiwa mai gidan ki ba mai san yaji bane, daidai yanda kika san abin da kike sawa a cikin girki, kake cika. Ki samu tattasan ki da atarugu da albasa da dan kayan kanshin ki. To, akwai wani ma sirri da ku mata ba kwa ganewa, shine uwar gida akwai citta da kanumfari da dan diyan miya, akwai wani dan abu kaman gyadan miya ake ce mishi, zaki dan same shi ki bare su, ki hada su, ki dake su. Idan kika dake, idan mijinki mai son tafarnuwa ne, to ki samu wannan tafarnuwan ki dan bare shi, shi ma ki saka a ciki ki daka. Wannan spices da kuka ji ake magana akai,
eh, kayan kanshin
na, to wannan spices ne naki na daidai karfin ki, ba dole sai kin sai wance ne
sa na kanti ba,
na kanti ba. Idan kika samu wannan, kika dake su, kika hade su, kika samu container, bayan kin daka sai ki dan baza shi ya sha rana, in ya bushe sai ki kara daka shi, sai ki tankade, sai ki zuba a cikin container. To, ke ma haka zaki dinga zazzago shi, ana wannan spices ina kika same shi, sai dai ki dariya ki dinga, ai siyo shi mai gida mai gida ya dinga wai menene wannan kike sa ni
fa to yana ƙara wa girki armashi
yana ƙara mai girki armashi to idan kika samu wa'annan abubuwan kika aje a gefe to bayan ga jijjigen kayan ne kikin ga dankalin ki ga kuma naman kazan ki kin gyara shi a gefe sai ki zo ki sa tukunyen ki akan wuta idan kika dora tukunyen ki akan wuta to zan muku bayani a kashi biyu wasu suna da son soye abu zaki ga wata uwar gidan ita ta fi son ta soye kayan miya kafin ta tsaida wata kuma zaki ga baki ga an ce wata sai ta gama miya take jefa
kaza
kuma a ci ta to kin gani to haka abin yake to wannan idan kika soya kika samu wancan spices da na gaya miki ka dan zazzaga shi a ciki kika soya da shi daga makota in aka jiyo za a zo a ce wai shin wancan ne take dafa ni
ko kuma Alhaji ya sake sabuwar amarya
ne Alhaji ya sake to dai irin haka zai iya faruwa to idan kika soya kayan miyan ki ya soyu sai ki dauko wannan kazar taki sai ki zuba ta sai ki tsaida sanwan ki kai sa ruwan daidai da abinda zaki dafa
to
ba a cika mishi
to an ce kuma da madan kali bai san ruwa
eh dankali baya
san kadan ma ya ishe shi
eh ruwa daidai zaki sa in kika dauko wannan naman kazan
danyen naman kazan
danyen naman kazan sai ki zuba shi a cikin wannan ruwan kayan miyan da kika soya sai ki rufe shi sai ki dauko kuma wannan dan spices da kika soya
kayan miyan
wannan kayan kashin sai ki dan dada watsawa kadan akai sai ki mayar ki rufe ki bude ki dubu kina bude ma wani kanshin ne zai sake tashi da ya shiga makota sai ki ji ana to jama'a ku a dai shiga makotan nan a gani me ke faruwa
miyo na tsinkewa
sinki to idan ya tafasi kika bude kika ji wannan din kashin na bugo kike ma sai ki dauko wannan dankalin sai ki zuba akan wannan naman kazan sai ki juya in kika dan motsa shi sai ki mayar ki rufe to idan kika mayar kika rufe shi kuma kwata-kwata dankali bai da wuyan nuna ki duba ki ga in ya nuna sai ki sauke ruwan zaki ga shi dai bai yi kauri da yawa ba kuma bai tsinke miki da yawa to uwar gida kuma ya danganta da yanayi da ake ciki na rashin babu dinnan yanayin garin to ba dole sai an yi da wannan kaza ba akwai kwai
to
idan baki da halin wannan kaza kake ce to wannan girki na masu kudi ne a talaka ma yana iya ci don ko dankalin ki na 200-300 kika siya zai miki zaki iya siyan mamadin kazan zaki sai kwai in kika sai kwanki zaki dafa in kika dafa kwanki zaki bare shi zaki iya zuba dankalin in kika dan fa dankalin mijoci sai ki dauko wannan kwan naki sai ki zuba a ciki to bambancin da za a samu aka samu kenan akan kaza da kwai ba dole sai an yi na kaza ba to shi ma wannan in kika yi kin gani abu ne mai amfani a jikin mu saboda kwai ai shi kwai ma in so samu ne ana son mutum a rana ya kasance koda guda daya ne kadan ci shi to kuma yanayin gari ya zo abubuwa ga yanda suke in ka sa dan kwanka in ku biyu ne ko ku uku ne aka dan jejjefa mu kowa daidai shikenan in ma ba halin daidai din zaki iya sa mutum biyu daya in kika sa in kun dafa za ku yanka abun ku kowane mutum biyu sai su raba guda daya daidai karfin ka haka za ka yi
to Hajji Habiba shi wannan girki haka na ake shan shi a matsayin sarrafar fesu ko ko za a iya ci da wani abinci
eh wasu sukan iya a matsayin shi na farfesun wasu zaki ga sun dafa farin shinkafin su ko kuma jollof sai su dan zuba shi akai su ci amma kuma haka nan ma kina iya cin shi to ki gaya min mai gida ya dayatar da irin wannan a dagana to me zai faru
sai kwasan girki
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.